sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan wato shirin dare na yau 35 ga watan Nuwamba. A yau 30 kenan akan mitoci da suka hada da 1925 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ana sauraron mu ne a nan sashen Hausa da muryar Amurka. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa da muryar Amurka zamu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji rahoto akan wato mabambantan ra'ayoyi da masu fashin baki suka yi akan mataki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauka na yin aikin gwamnati a wajen kasar. Yayin da wasu ke cewa shugaban yayi daidai, wasu kuma suna ganin wato abubuwan da yayi sun saba wa dokokin Najeriya. Akan haka ne kuma zamu nemi mu ji ra'ayoyinku. Shin menene ra'ayinku akan wannan batun? Lambar mu kamar kullum ita ce 2022655655. Akwai kuma rahoto da wasu direbobin daukar fasinjoji da kuma muta wato da kaya kenan daga Najeriya zuwa Najeriya daga Accra. Su kuma sun nuna irin mawuyacin hali da suka shiga sakamakon rufe kan iyakar Najeriya da kasar Benin. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga Najeriya daga jamhuriyar Niger amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Barin faro labaran duniyar da wannan labari, akalla mutum biyar ne jami'an tsaro da Iraki suka harbe har lahira bayan da suka yi amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zangar a Bagadaza, a cewar 'yan sanda da jami'an asibiti. Jami'an tsaron sun yi harbe-harbe akan masu zanga-zangar ne waɗanda suka kusanci ofishin Prime Minister kasar da nisan mitoci 500 a jiya Litinin. A baya jami'an tsaron sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da harsashen roba domin hana masu zanga-zanga da suka wato suke kokarin ketara shingaye da aka datsa tsakanin su da ofishin Prime Minister kasar. Akalla mutane 250 ne aka kashe su tun da aka fara zanga-zangar adawa da gwamnati a farkon watan Oktoba a kasar Iraki.
To shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya sanar yau 30 cewa Iran za ta fara sarrafa iskar gas a cibiyar ta Fordo, wanda mataki ne da ya saba wa yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2015 kan shirin ta na nukiliya. Rouhani ya ce ana sa ran fara sarrafa iskar gas ta uranium zuwa 1,044 gobe Laraba. Takardar yarjejeniyar nukiliyar da Iran ta cimma da Amurka, Burtaniya, China, Faransa, Russia da Jamus sun yi kira ga Iran da ta maida cibiyar Fordo zuwa cibiyar bincike, yayin da ta bada damar sarrafa biyu daga cikin shida na kera kayayyakin makaman na nukiliya ba tare da uranium ba.
Ana shan labaran da daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla yara shida da mata uku ne aka kashe daga iyalan wasu Amurkawa mabiya addinin Mormon a wani harin kwantan bauna wanda aka kai a arewacin Mexico, inji ministan tsaro na Mexico da kuma dangin su. Wadanda aka kashe 'yan dangin Lebron ne kuma 'yan asalin Amurka ne waɗanda suka kirkiro da wata kungiyar addinin Mormon shekaru 10 da suka gabata a yayin da wato a yankin kan iyakar kasar, a cewar ministan tsaro Alfonso Durazo da sauran dangin su Alex da Julian Lebron. Harin ya faru ne yayin da dangin ke tafiya cikin motoci uku daban-daban akan wata lalatacciyar hanya tsakanin jihohin Chichuahua da wato Sonora. akan iyaka inji wasu da wato wasu mutane da yawa daga cikin dangin Durazo ya tabbatar da cewa dangin na tafiya ne a cikin ayirin motoci kuma ya ce watakila an yi kuskure ne wajen harin inda aka kai wato inda aka zaci iyalan kungiyoyin wasu ƴan ta'addan ko kuma masu tada ƙayar bayani da ke neman karɓan iko a yankin
Akwai manyan zaɓuɓɓuka a Amurka yau Talata wanda shugaba Donald Trump ke yakin neman takara wa ƴan Republican yayin da yake fatan sake tsayawa takararsa ta siyasa shekara guda gabanin zaben da zai gudana don mamaye majalisa da majalisar dattawa. Trump tare da kuri'un da ke nuna rashin amincewa da sahihancin kuri'u daga masu jefa kuri'a a cikin ƙasar kuma suna fuskantar binciken tsige shi a Washington ya gabatar da wani taron gangami a Kentucky domin gwamnan jihar Matt Bevin babban mai goyon bayansa wanda kuma ke fuskantar yakin neman sake tsayawa takara tsakaninsa da abokin hamayarsa na demokradiya wato babban lawyer jihar Andy Beshear dan wani tsohon gwamnan Kentucky Yanzu haka dai jihar Kentucky ce jiha mafi kyakkyawan tattalin arziki a wannan shekara karkashin jagorancin Matt inji Trump.
Labaran duniya ke nan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wadalla kafin mu kai ga cece kuce da masana ke yi akan aikin gwamnati da shugaba Muhammadu Buhari yayi yayin da yake ziyara a birnin London lamarin da masana ke cewa zai iya haifar da tsamin dangantaka tsakanin sa da mataimakin sa wasu direbobin daukar fasinjoji da kaya daga birnin Accra zuwa Lagos sun bayyana yanda rufe kan iyakar Najeriya ya shafe su ga dai Ridwan Muktar Abbas da karin bayani a cikin wannan rahoto
Shakka babu lamarin nan ya jawo mummunan ukuba akan matafiya direbobi da ƴan tireda yayin da na isa tashar Accra Lagos da ke akwamin kurma cycle na Accra babu fasinjoji amma direbobi sun nuna min damuwar su
Sunana Hamida Abdullahi ni garba ne daga New Plus Station Cycle Accra ba mu gida di ba so su ba yanda bodan Nigeria aka fili a je a fake boda wata biyu kama ina batawa kuma kudin abinkin da zamu samu kima sai dai abin da Allah ya yi
matsala dai da ake ciki yau na gaba da wasu batun samu boda ana cikin matsala mun hali na sabili da yanzu haka motocin nan ke batun samu boda sun kawo dan Arabia kuma kaya da ke cikin moto yawancin kaya jewa na lalacewa kun kuma ba gwamnati na dai ya tausa ya yi iya aka magance wannan abin gaskiya an shiga ya shiga mun yi matsala kuma gwamnatin Ghana in ta sa baki tana iya ita ma da taimako inda za a yi shugaban kasa Buhari ya tausa ya yi bude boda saboda yanzu haka in za a fito yana da matsala in za a shiga kuma akwai matsala yanzu dai ana cikin wani matsala zaka jebobi abin da za a ci wani abinci babu
ra'ayi dai an ci hanci ne kowa da irin tasa wannan direba ra'ayinsa ya sha bamban da na sauka
sunana Alhaji Muhammadu Mustala Kaduna New Plus Station Alhamdulillah har da muka cikin gari ga a Najeriya yanzu Alhamdulillah wasu suna kuwa wasu kowa da abinda yake so kuma mataki da shugabanmu Muhammadu Buhari ya gaji ni je wajena is a very good message ina dalili da small grain da sabbi ta kuma insecurity da yake Nigeria now is too much don na mataki da ya doki yanzu an san da security ma in fact alhamdulillah yanzu security
na kuma tuntube shugaban ɗan trader a tashar tudu anan Accra
to sunana Zanjabul Muhammad ni ne shugaban su masu zuwa su ke kaya daga Nigeria suke kai ba suke gaskiya an samu matsaloli da yawa na farko dai shi ne wanda suka zo suka sai kaya da ban san da zama ba mota ya kai aka ce an kulle boda yawanci kayan su ya samu matsala wasu kayan sun bata da kamata a zuba kaga kuma ya kawo karya arziki kuma
Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Toma Dalla gaida Ridwan Muktar Abbas bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kammala ziyaran kwanaki hudu a Saudi Arabia ya kuma isa birnin London inda bayanai daga fadar shugaban kasar ke cewa zai kwashe makonni biyu yana hutawa amma kuma tuni har ya gudanar da wani aikin gwamnati inda ya rattaba hannu akan wata doka da ta shafi wato maganar haƙo mai da kuma sarrafa shi a Najeriya. Ga rahoton Umar Faruk Musa daga Abuja.
Wannan aiki na sanyawa doka hannun Shugaba Muhammadu Buhari yayi yana tamkar mataimakin sa wato Professor Yemi Osinbajo an rage masa waɗansu ayyuka na rike mukamin na shugaban ƙasa da yake yi idan Shugaba Muhammadu Buhari yayi tafiya abinda wasu yanzu suka fara cece kuce a cikin Najeriya dangane da rashin bin wasu ka'idoji da ake zargin ya saba kundi na tsarin mulkin Najeriya amma a fure da nayi da shi dan ministan dattawa na Najeriya kuma lawyer Senator Abdullahi Adamu tsohon gwamna na jihar Nasarawa shina ganta Shugaba Muhammadu Buhari bai wani abu na asha ko ya faba wata kaida da ake cece kuce akai ba
ina ganin magana ne wani lokaci wanda yake sheganta kalilin dan adam domin ba wanda tafiyan ne shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi wanda ba ya takarda zuwa ga majalisa kamar yadda tsarin mulki ta nada ba ba duk fitan shugaban kasa ne za a yi takarda zuwa wani majalisa cewa shugaban kasa yake kaza kaza wancan abu da ya faru kwanaki wani shekari shi ne rashin lafiya ne kowa kuma ya san haka kuma tafiya ne wanda yake zai je jinya kowa ya san haka saboda haka amana da yake kan shi na shugabanci da kuma rantsuwa da yi na tsaida abin da tsarin mulkin Najeriya ya tanada shi yasa yayi takarda kusan so biyu aka fitan shi da yi a wani ba irin wannan fitan ba ne ba so nawa tun da zama shugaban kasa yake zuwa majalisar ɗinkin duniya aiki yake zuwa Amerika aiki so nawa ya je maganin environment na maganin yanayin ƙasa so nawa ya je Paris so nawa ya je ko Mali ko Ghana nan ko Senegal so nawa ya je Ingila ba tafiya na jinya ba so nawa ya je Germany ai ba duk fita ne za a ce shi kuma sai ya yi takarda ya miƙa gwamnati ga majalisarsa ba a'a kuma a zamanin da muke ciki yanzu a duniya wanda yake kana iya magana da mutum mai hira da muke magana da kai ko ina ke duniya da mataimakin shi saboda haka ka'ida da ake son a kawo ya zama hujja na kushe masa baya kan hanya
dan majalisar dattawa na Najeriya kenan Abdullahi Adamu daga jihar Nasarawa a waje daya Mallam Awal Musa Rufsanjani masu fafutukar tabbatar demokradiyya a Najeriya ya bayyana min cewa babu shakka bisa ga dokokin Najeriya Shugaba Muhammadu Buhari ya saba ka'ida
ko ya tafi hutu ko kuma baya kasa shi mataimakin shugaban kasa shine dokar kasa wato constitution wato kundin tsarin mulkin kasa yadda kan cewa dalilin ce yau tilci shugaban kasa saboda haka shugaban kasa ba shi da yanda zai dole ne in har baya nan ya miƙa rigamar mulki jagoranci ga mataimakin shugaban kasa idan ba a haka ba to kaga an sabawa tsarin mulkin kasa kenan sannan an sabawa demokradiyya din sannan an sabawa zaman tare da zaman lumana da ake yi tsakanin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa to shine muke ganin cewa duk komai menene ya faru rashin wannan maiwa iko ga mataimakin shugaban kasa bai daidai ba kuma wannan ina iya haddasa rigima da za ta iya kawo wato cece kanikai da kuma wato bata wato jagoranci ma a kasa in har wannan ta faru kaga in ka tuna irin wannan ya taba samuwa lokacin shugaban kasa Yar'Adua da ya tafi ba a bada cikakken wato iko ga tsohon mataimakin shugaban kasa a wancan lokacin ba aka zo aka ta surutu ana ta manganu a ƙarshe dai har Allah ma ya danta ma dai ya kaddara dai cewa shi dai wannan din da aka tsangwama din har shi ne zai zama wa shugaban kasa din ma a ƙarshe.
Awul Musa Rafsanjani kenan ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da wadar da demokaradiyya a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla gaida Umar Faruk Musa, kamar yadda masana suka bada mabambantan ra'ayi akan aikin gwamnati da shugaba Muhammadu Buhari yayi a wata ƙasa. To ku kuma masu saurare menene ra'ayinku akan haka? Lambar mu dai ita ce 202-205-6555. Sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 3 ne da minti 14 na rana a nan Washington. Lokaci ne da za ku shirya ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayi akan wannan batun. Amma kafin mu kai ga haka sai a shakata da wannan wakar.
Allah karimun galiyun rahimu shi yayi dare jannati yayi rana ai dan adam mai wuyan gane hali bin adam mai wuyan gane hali wataran mutum kai ya kan nuna nama wataran mutum kai ya kan nuna nama wataran mutum kai ya kan da dama wataran mutum kai ya ke da dama o dan adam mai wuyan gane hali bin adam mai wuyan gane hali shi anan mutum ne ya kan fargi zani ya garan mutum ne ya kan jingiza lamarin mutum ne yakan magulani sha'anin mutum to ikan bani haushin wata ran mutum to idan da dada mun
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
Kuma da lamuna da kiran farko daga jihar Bauchi, wani ne a Bauchi?
Ai da kuna tare da Bala Alhaji ka zaga sanin da kamar kullu jihar Bauchi.
To bismillah Alhaji Bala.
Yawa dangane da maganan Buhari da tafi kasar waje da ba ma sun mado an cikin sa ba ko?
Eh.
To kamata yi daman idan shugaba da ya tafi a kasar waje kamata ya ba wa dukkan su cikin iko saboda kar a samu cece-kuce irin na shugabancin da aka yi na baya kamata yi idan shugaba da yi kamar da yanda ya sauye tafi baharin yake ba shi cikakken iko to kamata yi wannan karan ma ya ba shi kada ya dinga tafiya bai ba shi cikakken iko ba don saboda kar ya a dinga samun cece-kuce a kasar nan.
To mun gode ƙwarai da gaske Malam Bala. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
A Baba Yakubu, barka da warhaka.
Yawa.
Sunana Abdullahi Lala Sile Sifar Mota Kawo a Kaduna Tarayyar Najeriya.
To Abdullahi, duniya na sararinka.
A to ni kamar na a nawa tunanin shugaban kasa dai na san shi mai kiyaye doka ne. Kuma ta tabbata da a ce wannan abu da ya yi da ya saba doka da ba zai yi ba. Tunda kaga kuma shugaban kasa ya yi haka an kai mai an ji an same shi a London ya sa hannu. To gaskiya bai karya doka ba. To fatan mu yana da kyau dai mu mai kyakkyawan zato ba wai a zo ana ta cece kuce a ciki ba. To fatan mu dai wannan abin da ya yi nan gaba dai tunda abin ya zama cece kuce ya dinga yi a gida ko kuma ya bar ma mataimakin shi ya dinga sa hannu a kai.
To mun gode ƙwarai da gaske Alhaji Abdullahi. Bari mu sake komawa jihar Bauchi. Wane ne a Bauchi?
Sunana Ayuba Garba, imam daga kacin madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, duniya na sararinka.
To alhamdulillahi mu muna ga tunda bai saba mu doka ba abinda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi ba laifi ba ne. Mu dai fatanmu Allah ya sa Allah ya taimake shi duk abinda zai yi ya taimaki kasanmu Najeriya. Kuma muna masa fata alkhairi, Allah ya kai shi lafiya, Allah ya dawo da shi lafiya. Mai magana Ayuba Garba, imam kafin madaki a jihar Bauchi. Nagode.
To mun gode ƙwarai da gaske Alhaji Ayuba Garba, imam. Jama'a kada ku shafa, kuna sauraron waɗannan shirin ne, wato shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma muna ɗaukan ra'ayinku ne. Akwai kira daga jihar Neja. Wane ne a Neja?
Na magana kuna tare da Ibrahim Yankin Mula garin Mai Motsi a Kimba.
To Malam Ibrahim, bismillah.
To gaskiya ni a ra'ayina dai ni nan Najeriya gaskiya a ɓangaren shugabanci dai mun samu matsala, sai dai kawai addu'a Allah ya canza mana abin da ya zama alkhairi.
Amen.
Domin san saboda kowane lokaci za ka ji a ce ga wannan matsala, ga wannan shugabannin namu, maimakon su haɗa kansu su jira mana ƙasarmu daga yawace-yawace sai mutu tsakaninsu kawai shi ne yake aukuwa. Shi saboda haka ina roƙon ɗan Najeriya mu ci gaba da addu'a Allah ya canza mana abin da ya zama alkhairi. Kai shi ne ra'ayina.
To mun gode ƙwarai da gaske Alhaji Ibrahim. Bari mu je jihar Kwara. Wane ne a Kwara?
Assalamu alaikum warahmatullah. Kuna magana da Dello Garba kala-kala, mataimakin Alhaji Musa Garo na buga waya na jihohi. To gaskiya dangane da ziyarar da mai girma shugaban kasa yake yi, to gaskiya wannan ziyara ce wadda ta ci gaban Najeriya. Ta haka gaskiya ba wai wani cece-kuce za a yi ba, illa mu
shugaba fatar alheri to abin da shugaba Buhari yayi to abu ne wanda zai zama alheri ga jama'a kuma abu ne na shugaban jama'a shine yake yi muna fatar Allah ya sa ya zo lahiya kuma ya kare lahiya kuma Allah mai tsammana shi kasar mu Najeriya lahiya
amin mun gode kware da kai malam Bello bari mu je mu sake kadawa Bauchi wani ne a Bauchi kuma nan uku
assalamu alaikum
amma alaikum salam
Sana Abdurrahman wakili Ribina daga Bauchi Karmar Kumar Toro
to
ra'ayina dai tunda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya wannan ziyara tunda ba abin da ya canza a Najeriya na ci baya game da tafiyan da yayi ni ban ga wani abin da fata a cikin sai su ce akan cewa wai ya sanya doka bai baiwa Osibanjo dama sa dokan ba
to mun gode kware da gaske
kan alheri Allah ya dawo da shi lafiya
amin so mal mun gode bari mu je jihar Kabi wane ne a Kabi
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalam
a sunana Bala na Buta na sa kan ji amma ina nan Kabi ce
to malam Bala bismillah
to ni abin da ke ra'ayi na sai naga kawai shugaban kasa dan ya je wata kasa yana da damar yayi aiki a can saboda mutanen da ke kawo wannan magana ra'ayi ne irin nasu na bata kasa kawai saboda idan mutun na neman sanadi na bata abu to magana kadan za a yi sai ya neman bata ta amma ni a gani na bai da laifi shugaban kasa dan ya je waje yayi aikin gyara kasa ko ina yake ra'ayi na kenan Allah ya tabbatar mana da alkhairi
to mun gode kwarai da gaske malam Bala na Buta da wani kuma kira daga Bauchi
assalamu alaikum
amma alaikum assalam
ne magana Muhammad Bashir Yunusa electrician daga Dar
to malam Muhammad Bashir bismillah
to gaskiya ne abin da nake gani babu laifi abin da ke gaban kasa yi saboda mutum ne mai tsare ya koki idan ne ka fatan Allah ya taimake shi
amin so malam mun gode bar mu kada Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullah
amin wa alaikum assalam alai Musa
Baba barka da yammaci.
Yawa.
To sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Kuma shugaban masu bugawa a gidan rediyon BOA na Najeriya gaba daya. To baba gaskiya idan muka dauki wannan al'amari su duk matsalan mu za ka ga anan arewa an fi samun irin wayannan matsalolin. Yanzu inda wasu mutane aka kace ƴan radin kare bil adama amnesty zuwa su waɗannan wasu bada ne demokuraɗiyya da sauransu duk ba su kabu dosi magana ba amma saboda shugaban ƙasa ya ji wata ƙasa ya sa hannu akan maganar man fetur na Bauchi a nan arewa an fara takula abin daga nan abin ya fito an fara surutu a kai kai dan arewa ya kamata mu san abin da muke yi ba tun nasarar mulkin Buhari ko kai dan Afga ne ko kai dan PDP ne ko dan wane ne kai idan Buhari ya san a wannan mulki wallahi mu muka san dan ƙasa dan arewa ne kai ya kamata mu tsaya kan mu san abin da muke yi kukan kurciya da dawabi ya ta jira da Alhaji Musa Garo na gode
to mun gode kware da gaske da kuma kira Alhaji Musa Garo muka kawo ƙarshen kiran mu mun gode mu duk wanda suka kira mu duka yanzu kuma lokaci da zamu kawo muku
wasanni a takaice
ana ce ana darba a mako na hudu na Champions League na nahiyar Turai na club din da su kasance zakaru a kasashen su a rukuni A Napoli ta kasar Italia na goga da Salzburg sai Liverpool ta kasar Ingila da ke buga da Racing Genk ta kasar Belgium duka dai a rukuni A a rukuni F FC Barcelona na darzawa da Slavia Prague yayin da Borussia Dortmund ta kasar Jamus ke kara da Inter Milan ta kasar Italia Zenit St Petersburg na bugawa da Leipzig sai kuma Lyon tana kara da Benfica a rukunin G sai rukunin H inda Valence ke karawa da Lille ta kasar Faransa sai Chelsea ta Ingila da ke buga da Ajax Amsterdam ta kasar Holland club din Bayern Munich na kasar Jamus ya tuntudi kocin Paris Saint-Germain PSG da Faransa Thomas Tuchel domin ya mai gurbin Niko Kovac da yayi murabus ko kuma anka tumbuke daga mukamin sa na kocin Bayern Munich bayan kungiyar ta Jamus ta sha dan karan
kashi a ranar Lahadi da ta gabata a teburin kakar wasan kwallon kafa ta kasar Jamus da ci 1 da 5 hannun Lice Trans Frankfurt sai dai kocin na PSG Paris Saint-Germain Thomas Tuchel da kwantaragin sa ke kai har zuwa shekara 2021 ya ce ba zai bar Paris Saint-Germain ba zuwa ƙarshen alƙawarin da ya dauka na kwantaragin nasa. Dan wasan club din nan na Everton ta kasar Ingila Andre Gomes dan kasar Portugal da ke bugawa wannan kungiyar ya fito daga asibiti bayan ya ji mummunan rauni ga kafarsa a ranar Lahadi da ta gabata a lokacin da ya ci karo da Sun dan kasar Korea a wasan da Everton ta buga da Tottenham a teburin kakar kullun kafa ta kasar Ingila. Kungiyar sa ta Everton ta bada sanarwa cewa dan wasar zai ci gaba da jinya tare likitocin kungiyar ta Everton. A wasannin kofin duniya na matasa na kwallon kafa na yan kasa da shekaru 17 kasar Senegal ta kai ga wasanni na gaba duk yake ta sha kashi a hannun kasar Japan ci 1 mai ban haushi a wasanta na karshe na rukuni yayin da kasar Kamaru ta sha kashi 2 da banza a wasanta na karshe a hannun kasar Spain abinda ya sa kasar ta fice daga wasan na bana na kofin duniya na matasa yan kasa da shekaru 17 yanzu kade a wasannin gaba kungiyoyin na kasar Afrika tare da Najeriya da ta samu tikitin ta na zuwa wasan gaba za ta goga da kasar Holland ko kuma bai ba yayin da Senegal za ta kabra da kasar Spain ko Espanya sai kuma Angola da za ta bugun karfe da kasar Korea ta Kudu. Haruna mamman bako na birnin kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Niger.
Kuma da Allah a gaida Haruna mamman bako yanzu kuma lokaci ne da Hadiza Kyari za ta kawo mana takaitattun labaran duniya.
Mutum biyar ne jami'an tsaron Iraki suka harbe har lahira bayan da suka yi amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zanga a Bagadaza a cewar yan sanda da jami'an asibiti. Jami'an tsaro sun yi harbe-harbe akan masu zanga-zangar waɗanda suka kusanci ofishin Prime Minister da nisan mita 500 a jiya Litinin. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya sanar yau Talata cewa Iran za ta fara sarrafa iskar gas a cibiyarta ta Fordo wanda mataki ne da ya saba wa yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 kan shirinta na nukiliya. Rouhani ya ce ana sa ran fara sarrafa iskar gas ta uranium zuwa 1044 gobe Laraba. Takaddar yarjejeniyar nukiliyar da Iran da ta cimma da Amurka, Birtaniya, China, Faransa, Russia da Jamus sun yi kira ga Iran da ta maida cibiyar Fordo zuwa cibiyar bincike yayin da ta bada damar sarrafa 2 daga cikin 6 na kera kayayyakin makaman na nukiliya ba tare da uranium ba. Akalla yara 6 da mata 3 ne aka kashe daga iyalan wasu Amurkawa mabiyan addinin Mormon a wani harin kwanta bauna da aka kai a arewacin Mexico, inji ministan tsaro na Mexico da kuma danginsu waɗanda aka kashe ɗan dangin LeBron ne kuma ɗan asalin Amurka ne waɗanda suka kirkiro wata kungiyar addinin Mormon shekaru 10 da suka gabata a yankin kan iyakar ƙasar a cewar ministan tsaro Alfonso Durazo da sauran danginsu Alex da Julian LeBron. Harin ya faru ne yayin da dangin ke tafiya cikin motoci 3 daban-daban a kan wata lalatacciyar hanya tsakanin jihohin Chihuahua da Sonora.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan dare. Sai kuma can da asuba za a ji wasu sabbin abokan aiki mu da labarai da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na murya Amurka musamman ma Hadiza Kyari da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai wacce kuma ta shirya ta bada umurni Julie Gresham da kuma injiniyan mu na wannan dare Mr. Justin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.